أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Lahadi. A yau muna 23 ga watan Ramadan, hijira 1446, wanda ya zo daidai da 23 ga watan uku miladiya 2025. Gabaninmu ci gaba da tafsiri, akwai tambaya kamar haka. Wannan yana cewa, malami, ya kissar tsaka da in an kashe ta har ma ana da lada? Ba sharadi bane cewa sai abu yana da wata kissa sannan shari'a ta ce an kashe shi za a samu lada. Da abu mai cutarwa, kwarin da yake cutarwa, shari'a ta yi umarni da a kashe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna abuwa guda biyu, dangi na dabbobi guda biyu. Manzo Allah ya kira su da fawasik, fasikai ne, ma'ana masu kaucewa daidai ne, masu haddasa banna ne. Daga ciki kamar fera, yana iya zuwa an kunna a ci balbal ya zo ya bige ta, wuta ta kama, haka manzo Allah ya ce a kashe shi da irin waɗannan dabbobi ɗin. Da haka ba wai sharadi bane dan an ce a kashe abu sai yana da wata kissa. Tsaka shari'a ta yi umarni da a kashe ta, tana ɗauke da guba tare da ita, kuma akwai hadisi da ya nuna cewa tana cikin dabbobi, dangin dabbobi da suke rura wutar da aka jefa annabi Ibrahim alaihi salam. Amma babban muhimmi dai, shari'a ta yi umarni da a kashe ta saboda akwai cutarwa a tare da ita. Tambaya ka ta biyu cewa, yadda ake wankan gawa, wannan ka samu masu wankan gawa za su koya ma yadda ake yi. Ba lallai sai mun yi ma bayani a nan ba, musamman wanda suke a aikace, abin zai fitowa fili. Akwai waɗanda an san su a unguwa, in an yi rasuwa sukan yi wankan gawa. Irin waɗannan za ka samu sai ka lazimce su, sai su gwada ma yadda ake yi. Ba wani abu ne kuma mai wahala, ba wani abu ne mai wahala. Kunin dai ana son shi mai wankan gawa ya zama mutum ne mai addini, mai kiyaye sirri, ba mai surutu ba, wanda dai abin da ya gani ba zai zo ya faɗa ba, musamman abin da bai kamata a faɗa ba. Akwai abin da in ka gani a jikin mamaci dan ka faɗa, ba wani abu ne kila alama ce ta alkhairi. Ga mutum ya mutu, a zo ana mai wanka, amma a gan shi ana yin wankan cikin sauki, ko a gan shi fuskar shi ta yi fari fat, ko kamar yana murmushi, wasu alamu ne na alkhairi. To amma duk da haka dai, ana son mutum ya zama mai kame baki, kuma mai addini. Wani kuma za a zo wankan shi a ga wasu abubuwa na ban mamaki, to ba a son kuma mutum ya fito ya zo yana faɗa. Sannan ka zama kana da zuciya ta dakewa da za ka iya mu'amala da gawa, ko wani irin yanayi take ciki. Don haka in ka samu wasu, insha Allahu ta'ala za ka iya koya cikin sauki, ba wani abu ne mai tayar da hankali. Yana tambaye cewa, idan tafiya ta kama mutum zuwa wata ƙasa a watan Ramadan har zai kai sati ɗaya, zai sha azumin ya dawo ya rama, ko ya ci gaba da azuminsa? To tambayar taka tana da ma'ana biyu. Kana nufin tafiyar za ta ɗauke sati ɗaya yana yi? Misali, kila tafiyar a mota zai yi kuma tana da nisa, ce ya yi sati ɗaya yana kan halin tafiya? Ko kuma kana nufin a zai je garin ya yi sati ɗaya ya dawo? Idan kana nufin zai yi tafiya har tsawon sati ɗaya yana tafiya, yana da dama ya sha azumi. Ya sha azumi ya dawo, in Ramadan ya wuce ya rama, ba abin da ya hana. In kuma ya ga zai iya yin azumin, ba zai yi rauni ba, idan ya yi azumin babu laifi. Malamai na cewa matafi ya duba abin da ya fi mai sauki, ajiye azumin ko kuma yin azumi ɗin. In yin azumin akwai wahala a tare da shi da zai galabaita, to ba daidai ba ne ya yi, sai ya ajiye azumin. In ya dawo sai lissafa waɗannan kwanaki ya rama. In kuma kana nufin garin da zai je sati ɗaya, za ina ga ba buƙatar mutum ya yi tafiya daga nan ya tafi Lagos ya isa ya tafi yau ya isa a da daddare kuma washe gari yana Lagos ya sauka masauki kuma yace ba zai azumi ba ina ga ba bukatar wannan tambaya da tunda ya riga ya sauka inda zai je abinda ya dama me hikimar cewa ya aje azumin wahalar da zai sha yanzu ya riga ya sauka inda yake da haka ba bukatar wani a ce lallai sai ya aje azumi dan tsawon zai yi sati daya a'a zai iya yin azumin sa wani sa'in ma za ga mutum inda yaje din ya saukin azumi akan inda ya baro yana iya barin arewa yaje kudi ya tadda ana ruwa kaga gurin da ake da lema da karancin rana ana ganin zai zama azumi ya fi sauki fiye da inda ake rana sosai yana iya tafiya daga nan ya tafi umara sai je umara ba wani abu yake ba yawanci sai zuwa sallah da haka in yi sallah ya dawo abinda zai yawanci sai dai mutum ya kwanta mai karatun Qur'ani ne a cikin masallaci ne akwai AC ba bai da damuwar zafi in a hotel ya koma akwai AC bai da damuwar zafi kaga ila azumin ya fi mai sauki fiye da in ma yana nan gida to kaga mai hikima ka ce kuma ya aje azumi in ya dawo ya rama in kana nufin ya je zai kwana bakwai da ya je ya soka ya gama wahalar tafiyar sa ko ya ci gaba da azumi tare da mutanen gari in ya juyo kan hanya kuma ya aje in zai ga labaita idan ya zo gida kuma ya ci gaba da azumin shi wannan shine wallahu a'lam. Sai wannan yana tambayar ya ake raba aljanun da suka shiga jikin mace har abada ba abin da yake kora aljanu irin karatun alqur'ani karanta alqur'ani ga wanda yake da aljanu din ana karantawa yana guri din wannan yana korar su sannan kuma da shi ma mai aljanin ya zama yana karanta alqur'ani yana karatun alqur'ani a tare da shi sannan sai yin addu'o'i da manzo Allah ya koyar addu'o'i ko dai budaddu ko kuma wanda suke da aidi da lokaci kamar addu'ar safiya addu'ar yamma addu'ar shiga ban daki da irin waɗannan addu'o'i da kuma yawan ambaton Allah wannan shine kurin yake raba mutum da aljanu ya zama sun tafi sun bar shi har abada. Ina ga wannan sune tambayoyin da ya kamata mu amsa wallahu ta'ala a'lam. Har yanzu muna cikin suratu Sadiq a jiya mun tsaya kan aya ta 26 ne ko 25 insha Allah ta'ala zamu tashi kan aya ta 26 bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya da'udhu inna ja'alnaka khalifatan الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
نعم الله ما توفيت سرك يجي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا كي داود أكيد من سنياك خليفة في الأرض أكسا فاحكم بين الناس كي هو كنتي تتان متاني بالحق دبسيا ولا تتبع الهوى kada ka bi san zuciya fa yudillaka an sabilillah sai ya batar da kai ga barin hanyar Allah innal ladhina yudilluna an sabilillah hakika waɗanda suke bacewa ga barin tabarkin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab saboda abinda suke bari suke watsarwa na ranar hisabi. Allah madaukakin sarki bayan ya ba mu labarin abin da ya faru tsakanin Annabi Dawud da waɗannan mala'iku waɗanda suka shigo masa gurin da yake ibada suka kawo masa shari'a na abin da ke tsakanin su da juna kuma yayi hukunci to sai Allah madaukakin sarki kuma ya kirawo Dawud ya bashi umarni da wannan umarni ana nufin al'ummarsa. Allah ya ce ya Dawud ya kai Dawud inna ja'alnaka khalifa hakika mun sanya ka mamayi mun sanya ka halifa Halifa anan ba ana nufin halifan da zai gaji wanda baya nan ba, domin inda wannan ma'ana ne ba za ka ce wani halifan Allah bane, domin Allah madaukakin sarki yana nan, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Da haka halifa anan ba irin wannan halifa na idan wanda aka gada baya nan bane, a'a halifa ne da zai yi hukunci da abinda Allah ya yi umarni, saboda Allah madaukakin sarki ya sanya shi zan mai hukunci da abin da ya yi umarni, da haka zai yi hukuncin ne ga umarnin Allah, shi ne yasa zai zama halifa. Allah ya ce mun sanya ka halifa fil ardi, a ƙasa. Anan a ƙasa wasu malamai suka ce ana nufin a bayan ƙasa gaba ɗaya, wasu suka ce a fil ardi ana nufin alif da lam ɗin nan al-ma'huda ce, ma'ana a wannan gurin da yake a cikin mutanen da yake, to an sanya shi ya zama halifa, ma'ana mai yin hukunci a tsakaninsu. Sai Allah ya ce fahkum bainan nas bil haqqi, kayi hukunci tsakanin mutane da gaskiya. Annabi Dawud annabin Allah, amma Allah ya umarce shi da yi hukunci bil haqqi da gaskiya. Allah ya ce wala tattabi il hawa, kada ka bi son zuciya, idan ka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah, sai ya batar da kai daga tafarkin Allah. Wannan umarni da aka ba annabi Dawud umarni ne da al'ummarsa ake nufi. Wannan kuma dama yana nan a cikin Al-Qur'ani. Allah yakan ba annabawa umarni, amma ana nufin al'ummarsu. Misali, Allah yana cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Allah ya hukunta cewa kada a bauta wa kowa sai shi kadai, kuma iyaye a kyautata musu, iyaye guda biyu a kyautata musu. Sai Allah ce imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma, idan ɗayansu ya girma tare da kai, aw kilahuma, ko su biyun girma ya zo mun suna tare, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kaga anan zamirin na magana imma yablughanna indaka ka din, kamar ana fuskantar da magana ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kaza an kowa ya san wannan umarnin ya shafi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun gaba da aibin shi mahaifin shi ya rasu, mahaifinsa kuma ta rasu yana dan shekara 6, kaga magana a ce imma yablugha imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, magana ce da ake fuskantar da ita ga annabi, amma ana laƙiƙa al'ummar annabi ake ne, ma'ana ku mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya umarce ku kyautata wa iyaye, da ɗayan su zai girma tare da kai, ko duka biyun su girma tare da kai lokacin da suke buƙatar taimako, lokacin da kila suke yin abin da kai baka so saboda tsufa. Allah ya ce fala tanharhuma, kada kai musu tsawa, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kada ka ce musu uff, kada kuma kai musu tsawa. Kaga nan umarni ne dinda sigar ta magana da manzo Allah yake nufi, amma kuma manzo Allah ake nufi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine abinda Laraba suke cewa iyyaki a'ni fasma iyya jara, ma'ana yana magana ne amma kamar da wannan yake, amma ba da ita yake ba da waccan yake, yana yin magana ne dan wancan ta ji. Bahaushe yace duk wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda yake, ma'ana kamar azani ne da wanda yake, amma hakika da wancan yake. To shine anan Allah madaukakin sarki ya ba da wannan umarni ga annabi Dawud, amma alal hakika ba wai da annabi Dawud ake nufi kai tsaye ba, dan annabi Dawud annabin Allah ne, ba zai yi hukunci wanda ba na gaskiya ba, ba kuma zai karkace ga barin abin da yake na gaskiya ba. Dan haka ana yin wasici ne ga al'ummarsa, kuma irin wannan wasici din shine dai har yanzu a cikin wannan al'umma. Haka Allah ya riyawa annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya riya manzon Allah cewa idan za ka yi hukunci tsakanin mutane kai musu hukunci da gaskiya. Haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama a wurare da dama a cikin Al-Qur'ani. Dan haka Ibn Kathir rahimahullah ta'ala yace hadhihi wasiyatun min Allah, wannan wasiyya ce daga wajen Allah, li wulati al-umuri, gaba ma'abuta al-amra shuwagabanni, an yahkumu bainan nasi bil haqqi, fi hukunci tsakanin mutane da gaskiya, al-munazzali min indihi tabaraka wa ta'ala, gaskiyar da Allah ya sauka. Wannan wasiyya ce ga duka shuwagabanni da fi hukunci tsakanin mutane da abin da yake gaskiya, wala ya'dilu anhu, kada su karkace wa gaskiya, kada su bar gaskiya, fayadullu an sabilillah, sai su bace ga bar hanyar Allah, in suka bar gaskiya to sun bar tafarkin Allah. Wa qad tawa'ada Allahu ta'ala man dalla an sabili, Allah yayi alƙawari na azaba wanda ya bar ya bace ya bar hanyar Allah wata nasa yawmal hisab ya shagalta ya watsar da ranar da ake yin hisabi bil wa'idil akid Allah yayi alƙawari na azaba kuma alƙawari mai ƙarfi wal azabi shadid da azaba mai tsanani dan haka wannan umarni da aka bayyana annabi Dawud irin shine aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ana nufin al'ummar manzon Allah ta kwatantu da wannan ita ba ta yi hukunci tsakanin mutane da adalci dan haka wannan malami ya ce wasiya ce ga dukkan shugabanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa alkalai guda uku ne guda biyu a yan wuta ne guda biyu guda ɗaya kuma dan aljanna ne alkalai guda uku ne duk inda ga alkalai ba sa fita daga wannan gida uku ne guda biyu yan wuta ne guda ɗaya dan aljanna ne daya wanda ya san gaskiya ya kuma kin aiki da ita wannan dan wuta ne na biyu wanda bai san gaskiya ba kuma yayi hukunci bisa jahilci wannan dan wuta ne na uku wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da ita to wannan dan aljanna ne to duk inda ga alkali yana cikin wannan gida ko dai ya san gaskiya yana aiki da ita to wannan madalla da shi ko kuma ya san gaskiyar amma baya aiki da ita sai ya take ta ya karbi rashawa ya karbi cin hanci ya take gaskiya to wannan ya sani wuta yake ci abinda yake ci wuta ne kuma ranar tashi alkiyama duk waɗannan abuwa sai an dame da su sai Allah ya kama shi da wannan shi sa alƙalanci ba karamar jarrabawa bace wanda Allah ya sa yake alƙali ne shi to hakika an jarrabe shi ba karamar jarrabawa ba saboda abu ne mai nauyi mai wahala hulɗa da jama'a tana da wahalar gaske to balantana ka zama alƙali za ka ga wani ya zo tabbas bai da gaskiya amma in kai mai abinda yake so to za ka samu almanna wasalwa za ka samu daɗin duniya ba abinda ba zai iya baka ba to amma kuma a gurin Allah madaukakin sarki Allah yana madakata yana jiran ka kaso to dan haka abu ne mai wahala Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala yace da ya zama alƙali sai daina karɓar ko kyautar kowa yace har waɗanda da sun saba suna mai kyauta alƙali ya halatta ya ci gaba da karɓar kyautar mutanen da suna mai kyauta tun kafin ya zama alƙali da bayan ya zama alƙali suke ba shi kyauta to ba da yi ya karɓa amma Imam Shawkani ce saboda gudun me zai jirye dawo har wanda dama sun saba suna mai kyauta da na zama alƙali na daina karɓa gaba ɗaya saboda in dai za a karɓa to wata rana zai abinda ba daidai ba to da haka wannan abu ne mai tsoratarwa dangane da wanda yake shugabanci ko yake alƙalanci hatta shugabanni kuma sun shiga nan su ma suna cikin fahkun bainan nasu bil haqqi yau mutane hukunci tsakanin mutane da gaskiya kada ka fifita wasu akan wasu kada kuma abin da ya kamata kai ba shi za ka yi ba ka je kai wani abu daban duk abin da za ka yi ka yi abin da ko a gaban Allah kana da hujja ba daidai ba ne shugabanni su ɗebe dukiya fi wani aiki da za su samu kuɗi mai yawa a ciki amma ga abin da jama'a suke bukata dan ba za su samu percentage mai yawa ba idan ba za su yi ba duk wannan yana cikin abin da Allah zai tambaye su shugabanci nauyi ne mai girman gaske wanda da mutane sun san me ke cikin shi da gudu za su dinga yi ana bin su suna guduwa kamar yadda magabata suke yi amma mu yanzu aka sun yanzu mutum ba fitowa yake ya nema ya kashe kuɗi wani ma har ya kauce tafarkin Allah ya sabawa Allah dan ya samu mulki to wannan musiba ce mutum a nan duniya manzon Allah ya ce nadama ne sannan a lahira kuma abin takeici ne da azaba sai wanda ya rike mulki da hakkin shi Allah ya ce wala tattabi'il hawa kada ka bi san zuciya fayudillaka an sabilillah sai ya batar da kai ga barin tafarkin Allah sai Allah ya ce innal ladhina yadulluna an sabilillah wadanda suke bacewa ga barin hanyar Allah ga tafarki na Allah ga gaskiya su karkace lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bima na su yawmal hisab saboda mantawa da suka yi anan annisyan ba ana nufin mantuwa wai irin na mutum ya manta ba a watsi gurin sun dauki ranar sakamako kamar babu wannan rana din sun watsar da ita to dan haka za su gamu da azaba mai tsanani a wajen Allah madaukakin sarki saboda wannan abin da suka yi na mantawa da ranar sakamako wannan yake gwada cewa a shugabanci wani nauyi ne da Allah madaukakin sarki yake dora wa bayan shi duk wanda Allah ya jarrabe da shi jarrabe da shugabanci to ana neman shi da ya adalci da kuma yin gaskiya sannan wannan yana gwada cewa bin san zuciya shi yake raba mutum da hanyar Allah san zuciya da bin hanyar Allah ba sa haduwa dole in zaka bi hanya ta Allah ka shiga kurar san zuciya dan wata rana wani abin zai zo zuciyarka tana son shi amma saboda Allah baya so ka bari sannan kuma wannan aya tana gwada mana cewa duk wanda zai karkace ya manta da ranar lahira to zai iya fada cikin sako mai yamaya abin da yake rubutun da sako idan ka tana lahira shi sa manzo Allah yake cewa ku yawaita tana mai katse jin dadi mutuwa amma ce yana tana tuto zai bar wani abu amma in dai mutun zai nisa da tana lahira da tana mutuwa to babu shakka zai iya fada cikin sako idan abin da yake ganin zai yi saboda me saboda ya manta akwai ranar da za a tashi ayi sakamako yana dauka kamar wannan rayuwar kurin da an gama ta an gama shikenan ba wata rayuwa domin irin wannan tunani babu abinda ba zai fada ba na kaucewa abinda yake tabarki na gaskiya wannan yasa ayoyin da suka biyo baya sai Allah ya jawo hankalinmu da cewa bayan wannan rayuwa ba akwai wata rayuwa da haka waɗannan manya-manyan halittun da Allah ya halitta ba fa dan wasa Allah ya halicce su ba sai Allah madaukakin sarki ya ce
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ
الله يقول وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا حَقِيقَةً بِمَحَلِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَقَّتَا وَمَا بَيْنَهُمَا دَابِنَ كِتَكَانُسُ batilan haka kurin sakata dan wasa ba ko dan banna a'a Allah ce zalika dhannul ladina kafaru wannan zato ne da wadanda suka kafirta fawailul lil ladina kafaru minan nar azaba mai tsanani ta tabbata ga wadanda suka kafirta ta wuta am naj'alul ladina aman Allah ce shin ko muna sanya wadanda suka yi imani ne wa amilus salihati suka yi ayyuka nagartattu kal mufsidina fil ard zaun kamar mabannata a bayan kasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko kuma muna sanya masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah su zama kamar fajirai waɗanda ba sa kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki a wannan aya ubangiji Allah yana gaya mana cewa bai halicci waɗannan manyan halittu ba dan wasa wa ma khalaqna as-samaa'a ba ma halicci sama ba ma'ana samman nan duka wal arda da kasa ita ma da adadinta wama bainahuma da abin da ke tsakanin su na mutane da halittu da duk abin da ke tsakanin sama da kasa batilan Allah ya ce ba mu yi wannan dan wasa ba ba mu yi shi dan haka kurin ba dan banna ba ba wata manufa a ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsarkaka da yayi abu dan wasa Allah madaukakin sarki baya yin wasa kuma bai yi dan wasa ba dan haka ma Allah yake cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un kuna zaton mun halice ku ne dan wasa haka kurin ku rayu ku gama mutuwa ku mutu shikenan ba za ku koma zuwa ga Allah ba lamarin ba haka yake ba Allah yake zalika yi wannan ba na halittar sammai da kasai a dauka cewa an yi su dan wasa dan banna ba manufa Allah yake zalika dhannul ladina kafaru wannan zaton wadanda suka kafirta su ne suke yin wannan amma ubangiji Allah madaukakin sarki ba zai yi wannan ba kisa a waccan ayar da Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un sai Allah ya ce me fa ta'ala Allahul malikul haqq ubangiji sarki na gaskiya ya daukaka ma'ana Allah ya tsarkake kansa daga yin wannan da haka ya ce la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ubangiji ya tsarkaka daga yin halitta dan wasa shi yasa bayin Allah salihan bayi nagartattun bayi sun san cewa halittar sama da kasa da tafiyar dare da rana da waɗannan ayoyi da muke gani sun san Allah bai wannan dan wasa ba shi yasa Allah yake suna Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab ayoyi ne ga masu hankali halittar sama da kasa da sabawar dare da yini ayoyi ne ga masu hankali sura allazina yadhkuruna allaha qiyaman wanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan suke ambaton Allah a zaune wa ala zunubihim suke ambatan Allah a kwance ma'ana a kowane yanayi suna tuna Allah ba sa mantawa da umarnin Allah a kowane yanayi sai Allah ya ce wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard suna kuma tintintini suna yin tunani cikin halittar samai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila kun ga sabanin kafirai zalika zannul ladina kafaru amma su mu'minai rabbana ma khalaqta hadha batila Allah ba kai wannan dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah fa ila azabata dan wannan shine abinda ya zama da mu'minai suna yi suna ne suna karfake Allah daga yi wannan dan wasa to menene zai nuna mutun yana daukar an halacci sama da kasa dan wasa shine zama yana wasa da addini yana yin zalunci yana abinda ya ga dama to wannan kamar a gurin shi ai babu wata rana ma da za a koma zuwa ga Allah babu wata rana da za a yi misabi da haka bari yayi abinda ya ga dama duk wanda ga yana abinda ya ga dama ya taka wanda ya ga dama ya zalunci wanda ya ga dama ya dauka yin wanda ya ga dama to aikin sa yana gwada cewa kamar yana ganin rayuwar wasa ce shi yasa Allah yayi inkari anan yayi musu inkari yace am naj'alul ladina amanu kuna zaton zamu sanya mu'minai wallazi wa amilu salihati wanda suka yi aiki na kwarai kal mufsidina fil ard kamar mabannata a bayan kasa yanzu ya za a yi wanda yayi azumi yayi sallah yayi kalmar shahada ya daina sata ya ki zalunci ya tsaya tsayin da kake a dokokin Allah kuma yayi daidai da wanda shi kuma a duniya yayi shirka yayi lalata yayi sata yayi zalunci yayi banna a bayan kasa Allah ya ce kuna nufin zamu san ya zama daidai to wannan shine tunanin wanda yake saba wa Allah ko wanda yake ba musulmi ba ko wanda ya jahilci lafira shi a tunanin shi ai da abin da ya ba wani abu duk wanda zai dinga abin da ya ga dama a rayuwar nan to abin da yake gwadawa yana nufin a gurin Allah da mu'mine da wanda ba mu'mine ba ɗaya ne to Allah ya ce ba zan yi ba am naj'alul muttaqina kal hujja ko za mu sanya wanda suka kiyaye dokokin Allah su zama kamar fajirai ba zai yi ba dole akwai bambanci mu'mini mai tsoron Allah ba daidai yake da kafiri wanda bai imani da Allah musulmi mai kiyaye dokokin Allah ba daidai yake da musulmi da yake safo ba in sun je lahira Allah ba zai daidaita su ba wannan ya kiyaye dokokin Allah wannan kuma bai kiyaye dan haka ba ba dai suke a wajen Allah madaukakin sarki ba to wannan yana gwada mana cewa halittar sama da kasa kadai sun isa su nuna wa mai hankali cewa Allah madaukakin sarki bai yi su dan wasa ba Allah ya yi su ne dan abauta masa dan a tsayar da tauhidi dan a kiyaye dokokin Allah kuma bin Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah ba zai taba yin daidai da kuma wanda yake yin abin da ya ga dama a bayan kasa ba wannan duk wanda yake tunanin cewa daidai suke to wannan ya rudu kan shi ne amma in yaje lahira zai gane ba dai bane ko ba yadda za a yi musulmi na gari mai imani e daidai da wanda yake mabannaci mai banna a bayan kasa dan haka waɗannan ba daidai suke ba to duk wannan ba da amsa ne ga waɗanda suka watsar da ranar lahira suke yin abin da suka ga dama su sani cewa akwai ranar da za a je a tada a alkiyama kuma za a saka wa kowa gwargwadon abin da ya aikata wanda ya yi aiki nagari zai samu kyakkyawan sakamako wanda kuma ya yi aiki kuma bayan haka zai gamu da mummunan sakamako kuma rayuwa idan ya zama da babu lahira da a ce in an yi rayuwar nan an mutu shikenan da rayuwar ta zama ba ta da ma'ana a ce wai gurin haka yanzu mun rayu mun mutu shikenan ba wanda zai ba wani hisabi ba wata aljanna ba wuta kowa in ya mutu ya rage take shikenan kamar yadda wasu suke faɗa to inda rayuwa ka take da rayuwa ba ta da ma'ana yanzu me zai sa ka bar ci ka bar sha tun daga bullowa alfijir zuwa faɗuwar rana ai kwadayin abin da zaka samu na rahma a gurin Allah me zai sa kana ganin dukiya ba zaka taba ba saboda ba taka bace tsoron abin da Allah zai yi na azaba ne an taba me zai hana mutum yana ganin mace ba zai farmata ba saboda ya san haramun ne ba matar shi bace saboda me saboda tsoron abin da zai gamu da shi to inda rayuwar za ta zama rayuwa ce da ba hisabi to da ta zama rayuwa ce marar ma'ana kuma da rayuwar ma ba za ta yi dadi ba domin ba wanda zai tsaya ta wahala idan ya san babu wani sakamako to kuma daukar rayuwa haka kuma wasa ne Allah madaukakin sarki kuma ya dauki ya tsarkaka daga wasa da haka babu yadda za a yi ai rayuwa haka a tafi dole akwai ranar da za a yi sakamako ita ce ranar tashin alkiyama daga nan sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana albarka ta wannan littafi da Allah ya saukar mana. Allah ya ce
kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul-albab.
Allah ya ce kitabun anzalallahu, wannan Qur'ani wani littafi ne babba mai girma, anzalallahu da muka saukar da shi ilayka gare ka ya Rasulullah, mubarakun mai albarka, liyadabbaru ayatihi, dan fitin tintini cikin ayoyin shi, wal yatazakkara ulul albab, dan kuma masu hankali su wa'azantu su tuna Allah madaukakin sarki. Wannan aya kuma tana nuna mana tunda Allah ya magana cewa halittar sammai da kasai babu wasa a ciki, idan Allah ya halicce mu da aljanu dan mu bauta masa, to Allah ya saukar da littafi wanda a cikin shi ya bayyana abin da yake so, a cikin shi ya bayyana abin da baya so dan mu nisanta. Sai Allah ya ce kitabun, kitabun dinnan khabarun ne na mubtada mahdhufi, taqdiruhu hadha kitabun, hadha damirul fasli mabniyyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada, hadha wannan kitabun littafi ne aka kawo shi da ma'ana nakira anan dan a girmama shi. Allah ya ce anzalnahu, nan ma Allah ya kawo magana tanzil din da damiri na girmama, mun saukar da shi. Allah ya ce ilayka gare ka ya Rasulullah, wannan abu da Allah ya ambata na cewa ya saukar da Alkur'ani, Allah ya faɗi wannan aura da dama cikin Alkur'ani, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka huwa allazi anzala alayka alkitab, dole na ayi suna tabbatar da Alkur'ani Allah ne ya saukar da shi. Saukar da shi shine mala'ika Jibrilu ya zo da shi daga wajen Allah madaukakin sarki, ya karanta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi kuma manzo Allah ya kiyaye kuma ya karanta wannan al'umma. Wannan shine ma'ana Allah ya saukar da wannan littafi. Sannan Allah ya sifata da littafin mubarakun mai albarka. Albarka shine arziki da alkhairi da kuma dawwama, shine arziki mai yawa da alkhairi da kuma dawwama alkhairi. To Alkur'ani littafi ne da yake mubarakun mai albarka, Allah ne ya sifata shi da albarka, kamar yadda ya sifata shi a wasu ayoyi yace wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun usaddiqul ladhi bayna yadayhi, da fadin Allah wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum wattaqu la'allakum turhamun. Dan haka Allah ya sifata Alkur'ani da cewa littafi ne mai albarka, kuma duk wanda ya kusanci Alkur'ani ya karanta Alkur'ani ya riko da Alkur'ani sai wannan albarkar ta same shi da izinin Allah. Ka karanta Alkur'ani za ga abin da yake cikin sa na albarka, na umarni da duk wani abu mai kyau, duk wata ɗabi'a da ka sani mai kyau da wani hali mai kyau Alkur'ani ya zo da shi, duk wani abu na banza, ɗabi'a mara kirki, wani hali wanda yake mara kyau da ake son mutum ya nisanta, Qur'ani ya ja kunne akai ya hana ai wannan aiki din. Kaga kenan duk wanda zai karanta Qur'ani ya aiki da shi sai ya samu albarka a rayuwar shi. Haka nan wanda zai karanta Alkur'ani ya aiki da shi zai samu albarka a lahira kuma in yaje, domin zai shiga aljanna a dalilin riko da Alkur'ani. A nan duniya kuma zai samu daukaka. Dan haka duk wanda yake son albarka, to ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun albarka akwai karanta Alkur'ani. Akwai su abubuwa da suke da albarka, kuma Allah ya nuna mana ana samun wannan albarka in an rabe irin waɗannan abubuwa. Kun ga daga ciki akwai Alkur'ani, ka karanta shi ka yi aiki da shi. Da haka ana Allah ce liyadabbaru ayati, dan fitin tintini cikin ayoyin tadabbur. Har Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan aya tana nuna wajibcin karanta Qur'ani cikin nutsuwa da tartili fiye da karanta shi da sauri. Sama yanzu da ake yin tahajjudi wasu limaman dan a cimma abin da ake so da a sauke, to in yana karatun zaka ji ba ma ka jin me yake faɗa, ba wuce, to wannan ba daidai bane. Ana son kai karatun da na bayan ke ji me yake karantawa. Allah ya faɗa Alkur'ani ya dabbaro ayati, shi yasa cewa sai an sauke din nan babu wani dalili da ya wajabta cewa sai an sauke. In za mu iya sauke muka sauke fa ni'ima, in ba za mu iya ba muka yi karatu da tadabburi da nutsuwa, shi ne abin da aka so ana yi. Ma'ana mutum ya zama kada ya wuce gona da iri, ana kada mutum ya zo yana karatu ba ma a jin me yake karantawa. Kwanaki nake ganin ana takariri a gidan wani TV suna bayanin wasu mutane da suke sallah ko a Indonesia ne ko a Malaysia ɗayan biyu, cikin minti goma suke raka 20 da wani abu, abu na yi ba sallah suke ba. Kilif din yana nena yawo kage yadda ake yin sallah da. Duka ba Fatiha ba a daukar minti daya. An yi Fatiha kuma da an yi Fatiha wata aya ɗaya za a ambata. Sai ayi ruku'u da an yi ruku'un sai a dago. Wannan ba sallah suke yi ba. Wani addini suke yi daban. Ba dai addini da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam. To ta yaya za ka iya wannan? Ku duba sahabbai da suna fadar yadda manzo Allah ya ja su tahajjudi. Suka ce ɗaya daga cikin sahabbai ce hatta fashinal falah. Har sai da muka ji tsoron mu rasa sahur. Saboda yadda manzo Allah ya dade ana yin sallah. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah na Aisha ce fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kada ka so ka tambayi tsawon sallar da kyau sallar. To mu kamantawa zamu tashabbahu in lam takunu mislahu. Ba za a lazumta a ce lalle sai mun irin wannan ba duguduwa zamu ba za mu iya. To amma mu kamanta daidai gurgudu. Kada ma'ana mutum ya zo yana karatu ba a bayyanta. Allah ya ce alqur'ani din nan tadabburi. Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an. Yanzu ba za su tuntuni cikin al'ayoyin alqur'ani ba. Am ala qulubin aqfaluha. Ko ka kan zukatan akwai marfai ne an rufe zukatan. Alqur'an Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an. Ba za su lura da alqur'ani su karanta shi fi tadabburi ba. Walau kana min inda ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Da ya zo daga wajen wani Allah da sun samu sabani da yawa a ciki. Da sai sun dinga ganin tufka da warwara. Inda daga wajen wani Allah yake musamman ya soka tsawon shekara 23. Tsawon shekara 23 ana sokar da Al-Qur'ani. Amma duk wanda kaga wata aya yace dai karo da wata to shine bai gane. In yaje gurin malami za su warware masa ce babu karo. Al-alamatu shanqiti al-litabi guda ya rubuta. Dan yi wannan dafu ihamil istiraf fi ayil kitab kuma ban ta sunan litabin ba. Ya rubuta shi ne kullun yana dauko aya kaza da Allah yake kaza da aya da Allah yake kaza babu karo tsakanin su ga yadda bayani yake komai kuma akai ma sai ga eh abin ya fita asiri babu wani abin da yake na karo to haka alqur'ani yake baya karo da junan shi bishe sai Allah ya ce da daga wajen wani Allah ne da sun samu sabani mai yawa a cikin shi Allah a wani gurin Allah ya ce afalam yatadabbarul qawla afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhum al-awwalin. Allah ya ce ba su lura da abinda alqur'ani yake ba su bibiya alqur'ani bane. To da haka an saukar da alqur'ani ne tadabbur dan abibi ayoyin ayi tunanin ma'anonin tadabbur shine mutum ya kalli lafazan alqur'ani ya karanta ya kuma fahimci sakon da yake ciki da boyayyen ma'anoni da suke ciki shine tadabburi. To abinda ake so mutum yayi dangane da abinda ya shafi alqur'ani mai girma. Allah ya ce liyadabbaru ayati. Sai Allah ya ce waliyatazakkara ulul albab. Kuma dan masu hankali su yi tintintini da shi. Su wa'azantu da shi. At-tazakkur shine tunawa. Da wa'azantuwa to wannan ma yana daga cikin hikimar saukar da alqur'ani dan masu hankali su samu abin da za su dinga wa'azantuwa da shi. Allah ya gaya mana cewa alqur'ani din nan gargadi ne. Hadha balaghul linnas walyunzaru bihi dan ayi musu gargadi da alqur'ani wali ya'lamu anna ma huwa ilahun wahid. Allah ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi dan kai gargadi da shi wa zikra lil mu'minin. Haka nan Allah madaukakin sarki a wurare da dama ya gaya mana ma abinda manzo Allah ya zo yi akwai gargadi. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi li yakuna lil 'alamina nazira. Sarki ya tabbata albarka ta yawaita ga Allah wanda ya tokar da abin karantawa alqur'ani ga bawansa. Li yakuna lil 'alamina nazira dan ya zama gargadi ga mutane. Wa uhiya ilayya hadha alqur'an li unzirakum bihi wa man bala. A wani gurin Allah ya ce tanzilal 'azizir rahim li tunzira qauman ma unzira aba'uhum. Allah ya ce li yunzira man kana hayya. To wannan yana nuna mana daga cikin hikimar saukar da alqur'ani akwai gargadi da tunatarwa. Haka nan daga cikin hikimar saukar da alqur'ani nan Allah ya ga mana at-tadabbur da at-tazakkur sannan zan faɗa al-inzar. To haka nan daga cikin hikimar saukar da alqur'ani akwai abin da yake na bushara. Yin bushara ga mu'minai bayan an gargadi kafirai ai bushara ga mu'minai. Allah ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba ولم يجعل له عوجا. سيالله شيء قيما ينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لذلك نعم يعني نرى القرآن هنا تكين هكما سوكا دا شيء بشارة شيء سأتكين القرآن إذا كانت بيان عن الجنة da nikimomin da ke cikin aljanna duk wannan bishara ne ga wanda suka karanta alqur'ani sannan har wa yau daga cikin hikimar saukar da alqur'ani da kai bayanin shi ga mutane wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani dan ta bayyana wa mutane abinda aka saukar musu ma'ana manzon Allah yayi bayanin me Allah yake so me Allah baya so ta hanyar abin da yazo a cikin wannan alqur'ani hakanan daga cikin hikimar saukar da alqur'ani akwai ƙara tabbatar da mu'minai da ƙara ba su ƙarfin gwiwa akan abin da suke Allah ya madaukakin sarki yana cewa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da waɗanda suka yi imani su tabbata akai shi yasa alqur'ani idan ka duba akwai ayoyin da sun sauka bayan wani abu ya faru sai Allah ya saukar da aya ga yadda lamari yake mu'mini ya samu nutsuwa hakanan Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin lil muslimina sannan daga cikin hikimar saukar da alqur'ani akwai yin hukunci da shi tsakanin mutane Allah ya ce inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arada Allah dan kai wa mutane hukunci da abinda Allah ya sanar da kai da abinda Allah ya gwada maka duk wannan yana cikin hikimar saukar da alqur'ani da haka anan Allah yana gaya mana kitabun littafi ne mubarakun mai albarka da Allah ya saukar anzallahu ilayka da muka saukar maka da shi liyadabbaru ayatihi dan fi tadabburin ayoyin alqur'ani waliyatazakkara ulul albab dan kuma masu hankali su wa'azantu da abin da yake cikin shi fi aiki da abin da yake cikin shi wannan shine hikimar saukar da alqur'ani kuma haka ya kamata musulmai su dauki alqur'ani su dinga karantawa suna aiki da shi suna bin umarnin da yake umarni suna kuma hanuwa da abin da alqur'ani ya hana sannan sai Allah ya ce mu
وما نزلنا من داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشر الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
سيكم عكا تشكب دبامو labarin ko kuma ciko na kisar annabi Dawud Allah ya ce wa wahabna li Dawud Sulaiman muka yi wa Dawud kyauta ta da Sulaiman ni'mal abdu ma dalla da wannan bawo innahu awwab shi mai yawan komawa ne zuwa ga Allah idh urida alayhi bil ashiyyi safinat al ziyad idh urida alayhi yayin da aka bijiro masa bil ashiyyi da yammaci as safinat da wakai masu kyau aljiyad ingarmu aka bujiro masa su yana ganin su faqala sai yace inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi haqiqiyan haqiqa ni na zaki abna alkhairi san alkhairi an zikri rabbi anna man tada tana ubangiji na hatta tawarat bil hijab hatta tafi ta farkata ta kuya rana ta fadi rudduha alayya yace ku dawo min da su faqafika masham bisuki wal ana ردوها علي قدام دول أن ندواك فطفك مسحا بالسوق في يدن كما أنا سالنس أقبابونس والعناس دويا ينس وأنا ينزي قبلي نكسر عن النبي داود وأن أيضا مكا كانت تاولا عند سكر راسو نيجي كما رح نبت السما دكسا أنك أو مغانا ني فودا مغانا جا أكي تي وإن الذين يدلون عن سبيل الله وأن لتكي فتي وغبر تفرك الله Allah ya ce lahum azabun shadidun suna da azaba mai tsanani bi ma na su yawmal hisab saboda mantawar su saboda yadda suka watsa da ranar hisabi to da Allah ya yi magana wannan sai Allah ya bujiro mana da abinda yake nuna cewa akwai ranar hisabi din ko ba daidai bane mutum ya dauka cewa haka za a rayu ba wani hisabi sai Allah ya magana halittar sama da ƙasa Allah kuma ya yi magana cewa mai kiyaye dokokin Allah mu'mini ba zai daidai da mai banna ba fajiri ba zai daidai da mu'mini ba to bayan Allah ya yi wannan sai ya yi mana bayanin kuma
saukan madadin littafi wanda ta hanyar wannan littafi ne zamu zama cikin almuttaqun ta hanyar wannan littafin ne zamu zama cikin allazina amanu wa amilus salihat to da wannan yayi kuma sai aka dada komawa can dai kissar annabi Dawud shi yasa anan an ambace annabi Sulaiman ne saboda ambatan annabi Dawud can da za a fara kissar annabi Dawud an bude ta da wazkur abdan ka aka ambaci bawon amma nan sai aka ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman saboda annabi Sulaiman nan ya zo saboda ambatan annabi Dawud da aka yi amma din da aka cikin kissar annabi Sulaiman akwai abubuwan da za a koya Allah ya ce wa wahabna li Dawud da Sulaiman mun baiwa Dawud annabi Dawud mun bashi da Sulaiman Allah ya amfani da kalmar alhiba wa wahabna domin me shi da da kake gani mutun yana haihuwa kyauta ce daga wajen Allah ba kuma wanda yake baka wannan kyauta sai Allah shi yasa ana aka amfani da kalmar wa wahabna li Dawud da Sulaiman kuma musamman da na gari to kyauta ce daga wajen Allah Allah ya baiwa mutun shi yasa ba daidai bane mutane su dinga kashe ƴaƴan su don gudun talauci menene kashe ƴaƴa mutun yace shi iya ƴaƴa kaza kurin yake so ya haifa wannan haramun ne kaza na musulunci mutun mace ko namiji su tsayyade iyali su ce mu ƴaƴa uku muke so kurin daga uku ba ma bukatar mu ƙara haihuwa ko daga hudu ko daga biyu daga nan sai a ce macen ta je a juya mahaifar ko a cire mahaifar wannan haramun ne kaza amma tsara haihuwa musamman in akwai larura mace ta samu ciki ta haihu kafin dan yayi kwari wani cikin ya zo ita ta wahala dan da take sharwa ya wahala ila ma na cikin ya wahala to in aka fahimci da wannan larura sai a ce to in ta haihu ta dan yi samu tazara shekara biyu uku sannan ta kara samun wani ciki wannan shine abinda ake kira tsarin iyali wannan idan akwai buƙatar larurar da za ta sa mutum yayi haka da ta shafi uwar ita ma larurar shafi uwar ko dan da za a haifa ko dan da aka haifa to wannan shari'a ta yi rangwame amma dan tsoron talauci mutum shi baya so idan za a haifa dan tsoron talauci to wannan ma ya jahilci lamarin Allah tsoron talauci kadai ba zai sa ka ce kada ka haihu ba dan me saboda ai ba a hannunka arzikin yake ba a wajen Allah yake da haka Allah da ya halicci zai ba su amma dan ka tsara saboda wata larura ta shafi uwar ko ta shafi ma'ana dan ko larura ta rashin lafiya wannan malami suna fatawa da halaccin haka amma tsaye da haihuwa da kayyade haihuwa kadai mutum ya ce daga biyu bana so daga uku bana so na tsaya wannan kuma haramu shi da yake gani kyauta ne in Allah ya rike ya ana mutum in duk duniyar nan mulkin sa ce ba da zai samu kuma misali na nan da dama ga sunan Bridget wani yana da kuɗin yana da komai amma Allah ya hana masa haihuwa kuma haka ya hakura saboda Allah ne mai bayarwa inda da akwai inda za a je a saya yana da kuɗin da zai je siyo to amma ko an je sai Allah ya bayar haka wani yana da mulkin amma Allah ya hana masa haihuwa inda mulki yana bayarwa to da shine ma zai danga ba wasu ba wai a bashi ba amma da yake Allah ne mai bayarwa Allah ya hana masa da haka ana Allah ya amfani da lafazin kyauta da baiwa saboda da na gari baiwa ne da kyauta daga wajen Allah Allah ya ce ni'mal abdu madalla da wannan bawa ma'ana ni'mal abdu ana ana nufin madalla da bawa annabi Sulaiman innahu awwa shi mutun ne mai yawan komawa zuwa ga Allah kamar yadda mahaifinsa annabi Dawud innahu awwa shi ma mai yawan komawa ne zuwa ga Allah ma'ana da 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 uba duka bayin Allah ne da gargaɗi wannan kyauta ce ta Allah madaukakin sarki annabi Sulaiman annabi Dawud yana cikin annaba da Allah ya baiwa mulki akwai annabawa masu mulki da annabci kamar annabi Dawud kamar annabi Sulaiman kamar annabi Yusuf duk waɗannan annabawa ne annabi Yusuf da kanshi yake cewa rabbi qad ataitani minal mulki da haka annabawa ne kuma sarakuna ne masu mulki akwai kuma waɗanda annabawa ne amma ba mulki tare da su ba sarauta su ne kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da mala'ika Jibrilu aka bai manzon Allah zafi cewa Allah ya baka zafi kana so ya zama kana da mulki irin na annabi Sulaiman irin na annabi Dawud sannan ga annabta ko ku a kana so ka zama abdur rasul sai mala'ika Jibrilu ya ce manzon Allah tawaza kai kankan da kai sai manzon Allah ya ce bal abdur rasula in zama bawan Allah manzon Allah wannan tawazu din da yayi sai kuma Allah ya bashi daraja jitta fi sauran annabawan gaba daya kamar yadda zamu gani a kissa annabi Sulaiman shi ma da yayi tawazu ya bar abdan Allah sai Allah ya bashi wanda yafi wannan da haka anan annabi Suleiman cikin wasu malaman tafsiri suna cewa cikin jihari da yake bita ya samu ganima ta dawakai wasu ce a'a saboda annabi ne kuma mai sarauta yana da dawakai shi kuma doki dama can dabba ce da take tafiya a dada sarauta dan haka yana da dawakai masu yawa wasu ce 20,000 wasu ce 1,000 adadi dai an ta kokarin a fadi adadin su nawa amma dai masu yawa ne kuma kyawawa ne dawakan sannan irin dawakai ne masu saukin tafiya in an bukaci a tafi a je ko a yi tafiya ko a je a kai hari cikin lokaci kankani ce sai Allah ya tabbata su da as-safinat as-safinat su ne dawakan da suke dogara kan kafafuwan su guda uku kafar su ta hudun sai su dan dora kofatan su haka ba za su dogara akan ta ba saboda me ba su da nauyi da haka za su iya tafiya za iya tafiya da su cikin sauki sannan Allah ya tabbata su da al-jiyar jiyar kuma kyawawa in garmu to waɗannan dawakai annabi Suleiman ya fito da yamma sai aka zo aka bijiro mai su haka suna wucewa yana kallon su suna wucewa yana kallon su ba za ka san wannan ba sai Allah ya maka dukiya a ce kana da shanu da awaki da tumaki ka dan kaba kujeranka da yamma a kofar gidanka iska tana kadawa kuma sun dawo daga kiwo suna wucewa ka gan su ga sunan farare fat ko jajaye ga sunan kala-kala kamar yadda Allah ya ce walakum fi jama'a menene Allah yake cewa suratul nahl
jama'a
walaku fiha jamalun ina turiduna wa ina tasrahu shine abinda Allah yake fada to haka shi ma suna wucewa idan urida alayhi yayin da aka bijira masa bil ashi ashi bayan da asar irin wannan lokaci har zuwa magariba to irin wannan lokacin aka bijira da dawakan sune as-safinatul jiyar dawakai in garmu masu tsayuwa akan kafafuwan su guda uku to yana ta kallon su har ya shagalta lokacin sallar shehuti wasu malamai na cewa sallar la'asar wasu ka ce a'a shi ba sa sallar la'asar a gurin su sai dai sallah ko ta nafila almin dai har lokacin da zai ibada ya zo wuce bai sani ba ya shagalta yana kallon su can bai lura ba sai ga rana ta fadi da ya ga rana ta fadi sai ya ce a fa qala sai ya ce inni ahbabtu hubbal khair ni na zaɓi ko na so حب الخير سونا الخير الخير انا وانا دواك وانا ينود جوكي انا كرنت الخير كما يدى الله يكرنت اتكنا القرآن كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقرب الخير انا انا نبن جوكي كان تكن سورة العاديات الله يشي وتحبون كابون ونا الله يشي والعاديات ضبها والموريات قدها والمغيرات صبحا فأثرنا به نقع ووسطنا به جمع إن الإنسان بحب الخير لا شديد حب الخير أنا دوكيا كينا تنمى تيشي ناشا قلتا دسان ونن دوكيا عن ذكر ربي أنا نامنتا بني سلام بني ذكر عندنا فيه حتى توارد من هجار هر رانا قلت تنتا كركتا تاقويا تافائي تيشي ردوها علي كداو من دونا نندواكم fatafika mathan sai ya dauki takobi sai lingabin sai yana sare kafafun wal'ana ga dauyan biyan yanka su yi sadaka da naman su saboda Allah ma'ana yayin za yi wannan dukiya har ta shagaltar da ni gaban Ubangiji to bari in batta in zabi kusanci ga Ubangiji fiye da kita malamai na cewa ko da mu ma a in mutai duba hadisi da dalilai cin doki ba haramun bane to barantana kuma su a shari'ar su da haka suka ce yi ya biya sare kwaurinsu da waye ma'ana aka yi yanka wannan da wakai aka yi sadaka da naman su saboda Allah saboda idan har ya zama na za su shagaltar da shi ga barin abin da yake na ambaton Ubangiji to gaba bai san me zai faru ba dan haka sai yi wannan duk da wasu malaman tafsiri a nan suna cewa a nan abin da ake nufi rana ta faɗi rudduha alayya ya ce a dame da ranar da haka aka dawo da ranar ya yi sallah ɗin to wannan magana tana da rauni akwai hadisi da ake kawo gargashin wannan a ce sai jana Ali ibn Abi Talib shi ma wata rana manzo Allah yana gurin shi ana mai wahayi har na asar ta wuce bai yi sallah ba rana ta fadi daga baya manzo Allah ya ce ba kai sallah bai ce eh bai yi sallah ba sai aka ce a dawo sai jana Ali rana wannan hadisi da kusa inganta ba Imam Ibn Arraf cikin littafin sa Tanzihu Shari'a yayi bayanin rashin ingancin waɗannan hadisai dangane da dawo sai jana Ali rana ba su inganta ba da haka anan ba ranar aka dare ita magana fi inganci da wakan yace a dawo da su kuma yayi musu wannan duk da kamar Ibnu Jarir al-Tabari yana ganin ya za a ce yayin yanka yayi musu azaba amma malamin su ce anan yanka su yayi sadaka da su saboda Allah ko wala Allah ma a shari'ar su halalle yin irin waɗannan abu din da haka gaba ɗaya bayar da su shi yasa kamar da zamu karanta sai Allah ya hore masa iska yanzu da waƙe sun tafi sai Allah ya bashi abin da yafi doki sauri wanda take daukan shi ta kai shi inda zai je cikin lokaci kankan wanda yana nuna zabar abin da yake san Allah da manzon shi akan abin da yake na dukiya kuma haka annabi ma'ana annabi Sulaiman ne sannan wannan yana gwada mana cewa san dukiya ta halal ba laifi bane mutum yana da dukiya ta halal kuma yaji yana jin dadi idan ya ganta wannan ba haramun bane abin da yake haramun shine dukiya ta haramun ko ta kwace ko kuma mutum zan baya bada haƙin Allah a ciki amma da abin da yake na halal dan mutum yana da shi kuma yana jin dadi gona ce da kai babba kaje ka tanda ga yabanya tayi kyau tana kadawa kaje farin ciki a zuciyarka babu ne bayan nan rashin imani bane ko ko a kana da wani kamfani kaje ka tanda ana aiki gashi nan ana fitar da kayan masarufi ne sayarwa kaje dadi a ranka ba aibi bane in dai dukiya ta halal ce farin ciki da ita ba aibi bane amma kuma fifita dukiya da wani abu koda na halal ne ka fifita ta akan abin da yake na Allah wannan kuskure ka fifita ta akan ambaton Allah ko fifita ta kan sallah ko fifita ta kan abin da Allah ya ce wannan kuma kuskure amma kuma da za a baka zabi ko abu ya halatta kai kuma ya halatta ka bari sai ka fifita zaben Allah wannan kuma yana nuna kamala ce ta mutum kamar yadda annabi Sulaiman yayi ya fifita san Allah da kaunar Allah fiye da waɗannan dukiya da waɗannan dawakai don haka gaba ɗaya yanka su yi sadaka da su kuma Allah ya canza mai abinda yafi alkhairi ana ya kamata mu tsaya Allah kai mu gobe sai mu dora abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya yafi mana su ba mu ikon gyarawa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar mu waɗanda suke neman mu musu addu'a muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sibobin shi madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatar sa wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma da muke da lafiya Allah ya kara mana ita ya kara mana albarka a cikin rayuwarmu ya karwa abubuwan da muke gabatarwa cikin wannan azumi mai albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk